Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mita 2531 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani sarauniya Fara'a Nomad FM Dalol FM da kuma Niya. Sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yemen. A kasar Ghana kuma za ku iya kama mu ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a kodayaushe muna nan a shafukan mu na internet wato voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Yau Asabar 13 ga watan Yuli na shekarar 2019. Zahra Aminu Fage ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aikin mu daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. Da farko ga kanin labarai.
To, hukumomi a Somalia sun ce adadin mutanen da suka mutu sanadiyar harin da aka kai a wani otel da ke kudancin birnin Kismayo ya haura zuwa 33. An shiga yini na biyu da Rasha ke ci gaba da sayar da makamai masu linzami kira S-400 ga ƙasar Turkiya. Dabban masu zanga-zanga a Hong Kong sun fita a yau Asabar don nuna adawarsu ga 'yan kasuwar ƙasar China da ke ƙoƙarin wato ke harkokin cinikayyarsu a yankin.
Kanin labaran kenan aka saurara. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji sharhi da wani masani ya yi a fannin tattalin arziki akan fitar da takardar kudaden bai daya wato ECO da kasashen yammacin nahiyar Afirka za su yi a shekarar 2020. Sannan za ku ji rahoto na musamman akan wasu daga cikin matsalolin da ke haifar da cikas akan yaki da hukumomi ke yi akan matsalar shaye-shaye tsakanin matasa. Bayan nan Ibrahim Ka'almasi Garba zai gabatar mana da shirin amsoshin tambayoyinku. Daga bisani za ku ji wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar email. Amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum. Hukumomi a Somalia sun ce adadin mutanen da suka mutu sanadiyar harin da aka kai a wani otel da ke kudancin birnin Kismayo mai tashar jiragen ruwa ya haura zuwa 33. Shugaban yankin Jubbaland Ahmed Muhammad Islam, wanda aka fi sani da Madobe, ya ce an gano ƙarin mutane 56 da suka ji raunuka a harin wanda aka kai a jiya Juma'a. Ya ƙara da cewa daga cikin waɗanda suka mutu har da 'yan jarida biyu da wani ɗan takarar shugaban ƙasa da za a yi na yankuna da wani ma'aikacin Majalisar Ɗinkin Duniya, inda ya ƙara da cewa daga cikin mamatan akwai Amurkawa da 'yan ƙasar Kenya da Burtaniya da Tanzania da kuma wani ɗan ƙasar Canada. Jami'an tsaron yankin na Kismayo sun faɗa wa muryar Amurka cewa sun kashe aƙalla maharan 4 daga cikin waɗanda suka kai farmakin. Wasu majiyoyi da muryar Amurka ta tuntuɓa a asibiti sun bayyana cewa an samu ƙarin mutuwar fararen hula 3. Shugaban ƙasar ta Somalia Muhammad Abdullah Farmajo ya kwatanta harin a matsayin tsananin mugunta da ragwanci da 'yan ta'addan suka nuna. An shiga yini na biyu da Rasha ke ci gaba da sayar da makamai masu linzami kira S-400 ga ƙasar Turkiya, lamarin da ka iya raunana dangantakar da ke tsakanin Amurka da Turkiya, ya kuma sa sabuwar fasaha kera makaman sojin Rasha ya shiga hannun ɗaya daga cikin manyan mambobin ƙungiyar tsaro ta NATO. Ma'aikatar tsaron Turkiya ta ce a yau Asabar wani jirgin Rasha na 4 ya soke wasu ƙarin sassan makaman na S-400 masu linzami a wani filin tashin jiragen sojin ƙasar da ke kusa da birnin Ankara. Hakan na nufin hukumomin ƙasar ta Turkiya sun yi watsi da barazanar da Amurka ta yi musu na ƙaƙaba musu takunkumi muddin ba su kauce wa sayan makaman ba. A jiya Juma'a jirgin Rasha na farko ya isar da wasu sassan makaman waɗanda kuɗinsu ya kai dalar Amurka biliyan 2.2, lamarin da ya ja hankulan hukumomin Brussels da na Washington. Dubban masu zanga-zanga a Hong Kong sun fita a yau Asabar domin nuna adawarsu ga 'yan kasuwar ƙasar China da ke ƙoƙarin da ke harkokin cinikayyarsu a yankin. An yi boron ne a yankin da ake kira Xuan Shui, wanda ke kusa da garin Shenzhen na China da ke daidai kan iyakar yankin na Hong Kong da ƙasar ta China. Masu zanga-zangar daina so ne 'yan kasuwar na China su daina sayan kayayyaki a yankin na Hong Kong suna aikawa can ƙasar ta China. Rahotanni sun ce da yawa daga cikin shagunan 'yan kasuwar na China sun kasance a rufe yayin wannan zanga-zanga. an kuma fara ta ne cikin limana, amma sai lamarin ya rancabe ya koma arangama tsakanin masu boran da yan sanda waɗanda suka yi ta amfani da haƙi mai sa ƙwalla domin tarwatsa masu zanga-zangar. Shi da yankin na Hong Kong ya zama tushe na yin zanga-zanga a duk ƙarshen mako tun bayan da hukumomin yankin suka yi yunkurin samar da wata doka wacce za ta sa a riƙa aika mutanen da ake tuhuma da laifi zuwa China domin a yi musu shari'a. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Amurka ta nuna goyon bayanta ga wani sabon yunkuri da hukumomin Argentina ke yi na tuhumar wasu eja-eja 'yan ƙasar Iran kuma mambobin ƙungiyar Hezbollah waɗanda ake zargi da kitsa wani mummunan hari da aka kai a kan al'ummar Yahudawa a Buenos Aires a shekarar 1994 yayin wani taron cika shekaru 25 da kai harin. Shugaban da ke kula da fannin yaƙi da ayyukan ta'addanci a Amurka, Nathan Sales, ya bi sahun jakadan ƙasar ta Argentina a Amurka, Fernando Ores de Roa, wajen kira ga Iran da ta bada haɗin kai domin ganin an yi wa iyalan waɗanda harin ya ritsa da su adalci. A da ranar 18 ga watan Yulin shekarar 1994 ne wani ɗan ƙona baƙin wake ya afka da motarsa shaƙe da bam cikin wata cibe da al'ummar Yahudawa ke taruwa a babban birnin na Argentina ya halaka mutum 85. Aƙalla jakadan wata ƙasa guda a nan Washington ya yi amanna cewa tilastawa jakadan Birtaniya da aka yi murabus zai sa sauran jakadodin ƙasashen duniya da ke Amurka su sauya yadda suke aikawa da bayanai zuwa ƙasashen da suke wakilta. Barbara K. Budin, wacce tsohuwar jakada ce da ke jagorantar wani sashi da ake nazari kan harkokin diplomasiya a Jami'ar George Washington, wato Jami'ar Georgetown, ta ce yanzu jakadu za su riƙa fargabar za a kurmuta bayanan da suke aikawa zuwa ƙasashen da suke wakilta. A farkon makon nan ne jakadan Birtaniya a Amurka, Sir Kim Darroch, ya je mukaminsa bayan da shugaban Amurka Donald Trump ya ce gwamnatinsa ba za ta ƙara hulɗa da shi ba saboda wasu kalamai na diplomasiya da ya yi cikin wani rahoto na sirri waɗanda suka muzanta shugaba Trump, waɗanda kuma wata jaridar Birtaniya ta wallafa.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotannin namu. Masana a fannin tattalin arziki sun fara jan hankulan shugabannin kasashen Afirka ta Yamma akan buƙatar samun goyon bayar jama'ar yankin domin cin nasara a gwagwarmayar da suke yi na fitar da takardar kuɗaɗen bai ɗaya wato ECO a shekarar 2020. Wakilin muryar Amurka a Yemen, Suleiman Munbarma, ya tuntuɓi masanin tattalin arziki Dr. Soli Abdullahi wanda ya ce
su kuɗi na bai ɗaya suna da wani kwatanta ƙarfi da inci wanda ƙasa take da ko kuma ƙasashe suke da, har inda kullun zai zama to sai daga wani riza a kama kuɗin ku, to kuna cikin hannun wannan ƙasa mai kama kuɗi. In ka ɗauki misali 'yan shekaru na baya lokacin da aka samu matsala ƙasar Cote d'Ivoire, kwaran shi da take san ta durƙusar da iko nan na Laurent Gbagbo, sai ta wace kuɗin da ake aiko mutum daga farashin aka kuɗi, sai ta wace wannan kuɗin, sai aka fara samun matsaloli iri-iri cikin ƙasar Cote d'Ivoire.
To ya abin zai shafi harkokin kasuwanci? Misali farashi zai iya hauhawa ne ko kuwa za a samu sassaucin farashi idan har aka fara amfani da waɗannan kuɗaɗe na ECO?
Shi hauhawan farashi ko kuma saukar shi ba daga zancen kuɗi ba ne ko kuma daga zancen kuɗi na bai ɗaya, a daga zancen yanda ake samun haja kaya bisa kasuwa. Duk lokacin da kaya bisa kasuwa suka yi kaɗan, a lokacin nan farashi zai yi sama, in kuma kaya suka yi yawa lokacin nan farashi zai yi ƙasa. Amma shi wannan kuɗi in aka same su na bai ɗaya, kamar yanzu ɗan Niger in ya ɗauki kilishi ko albasa ya kai ta Ghana za a bashi CD ko? In Nigeria kai za a bashi naira. To ai ɗan Nigeria ko ɗan Ghana ba ya ba ɗan Niger CD ko naira, Chile sai ya canza kuɗin shi su koma dala na Amerika, sannan ya biya ɗan Niger kuɗin shi. To sai zamanto yanzu malmakin ya zama to dan Niger ya dauki kayan shi ya kai Ghana ko ya kai su Nigeria an bashi dala kudin za a bashi in wannan kudin sun tabbata a 2020 kudin eko ne za a bashi ko ina kaje zai zama to wannan kudin su ne za a aiki da su duka kasashen nan 15 na Saudi yawo zai su aiki da wannan kudi sannan kuma babu wani fargaba na cewa yau ko gobe zan tashi ya zama to dala din da ka bani ya hausa mako ya kasa
ya za a yi Faransa ta amincewa wannan tsari na kudaden nan na eko misali akan cewa sefa na matsayin wata igiya da ita Faransa ke zargawa kasashen da ta yi wa mulkin mallaka
shi a yi zancen Faransa ta amince da wannan kudade Faransa har abada ba ta amincewa har abadan lillahi saboda kasashen Afrika wa'anda Faransa ta mallaka renan Faransa tabbatin yau in suka ce ba su aiki da France fa wanda ake bugon mu da kasar Faransa kai imani bar mu sai tattalin arzikin Faransa ya samu rauni ka ji ba gani wa cikin kudaden da muke samu yau Niger duk abin da take sai da Niger in ka dauki uranium in ka dauki albasar ta in ka dauki petrol din ta komai ta sai da biska sa duniya wa'annan kudin ba su shigo ma Niger sai ta hudu kishi 70 ta aje su Faransa betulmanin Faransa take aje kishi 70 na kudin mu sannan mu mai aiki da kishi 30 to kowace kasa tana hudda kishi 70 ta aje cikin tirzin Faransa kudi ne ga sunan malaladin su Faransa take aje da su sai ita ke amfani da su tana kaiwa kasashen duniya tana abu da ake cewa plasma ta sai wannan jari ta ba wannan bashi da sauransu tana samun riba kuma cikin wannan riba ita ce take maido mu tana ba mu ko a siffar bashi ko a siffar taimako kuma kudin mu ne
a matsayinka na masanin tattalin arziki wace irin shawara ce zaka bai wa su shugabannin kasashen Afirka dan su kauce wa dukkan wani shingen da za su fuskanta
shawara daya ce tak ya zamanto wannan abun ba yunkurin su bane su kadai yunkuri ne na talakawan su ya zamanto talakawan su suna da hannu dame da mai cikin wannan abun ya zamanto talakawan su sun san alƙibla da aka dauka kai ya zamanto su ne suke gamuwa cikin makama kan shaguna na taro su yi maganoni su tashi a'a ya zamanto wannan maganar sun kai ta ga talakawa
Allah Allah ya Allah hada kan mu a firar kan mu so juna manufar mu anan da mutangana zama na mutunci da lumana
Dr. Soli Abdullahi kenan masani a fannin tattalin arziki a tattaunawar su da wakilin murya Amurka Suleiman Munibarma Masu lura da al'amura sun yi korafin cewa wasu daga cikin matsalolin da ke haifar da cikas ga yaki da hukumomi ke yi da matsalar shaye-shaye tsakanin matasa sune barin gine-gine ba a kammala ba da kuma rashin katange makarantu musamman ma na primary kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilin murya Amurka Ibrahim Abdul Aziz ya hada mana daga Yola jihar Adamawa
makarantu bayan kasuwa da bayan tasha da ma wasu gine-ginen gwamnatin da ba kammala ba na kokin wuraren da yanzu ke zama mabuyan bata gari da kuma yan jagaliya inda suka fake da mai aikata ma sha da kuma shaye-shaye kamar yadda na tarar a wata tsohuwar makarantar primary a garin Yola ke arewa maso gabashin Najeriya
za kai na wata makaranta a Yola fada jihar Adamawa kuma wannan makaranta akwai bin dama naga wasu can suna dan zaune suna dan huta kamar dai dan shaye-shaye ake yi sannan da gefe kuma ga wasu suna fama da kulluga kuma dabbobin su ma suna kiwo bari ne dan kokarin ji watakila ko zana eje daga bakin ɗaya daga cikin waɗanda suke da hun
barka da a san gari yanzu sai ana dan motsa idanu watan dai ina dan rage ta ne kawai nake dan zuzujewa nan saboda dan rage tunani dan wani lokaci kuma makaranta kaga cikin gari koi na saida zin yawa muna zaune kai kajiya tawawusa kawai
wannan lamari dai a kullum kamata da hankulan iyayen malamai da kuma shugabannin makarantu na irin halin koi in kullun da mahukunta ke nuna game da wannan matsalar ke ci gaba da habaka kamar wutar daji batun da iyaye irin su Malam Umar Dan Kano tsohon mukaddashin kungiyar yan jarida ta Najeriya NUJ a jihar Adamawa ke cewa fa dole ne a tashi tsaye
abinda yake faruwa shine za ka ga yawancin matasa yaran mu sun mai da wurin wajen shaye-shaye
sun mai daina
makarantu tsofaffin makarantu haka waɗanda kila sun lalace ba a gyara ba kai har waɗanda suke da kyau za ka ga suna shiga azuzuwa suna shaye-shayen su kai wani lokutan ma an kai je wasu unguwanni kamar na cikin gari za ka ga haffiya ɗaya suna mai yara mata a ciki kuma wannan abu ne wanda duk wani mai hankali zai yi tare da shi, saboda gaskiya fi sabilillahi makaranta wuri ne da aka killace domin neman ilimi ko na addini ko kuma na zaman duniya, wanda at least zaka yi kokari ka zama mai amfani a rayuwarka ta dan adam.
To ko mai su kansu malamai ke cewa Malam Abdulhamid Dahir Bomo wani masani haka ilimi na kwakin shugabannin makarantun sakandare a Arewa maso yammacin Najeriya ya ko bai na rashin jin dadin su ne da cewa
karatu ne suna da yawan dalibai amma to kujerun zama ma sun zama Allah to ina ga katanga wanda za a ke makaranta da shi ba a kewaye ba.
A kullum dai hukumomin tsaro musamman ma na NDLEA wato hukumar yaki da sha da kuma fatocin miyagun kwayoyi a Najeriya sukan ce suna kokari, to amma kuma akwai matsalar samun bayanai kamar yadda komandan hukumar a jihar Adamawa Mr. Yakubu Kibo ya karin haske.
Kazan ba mu nan ko ina a kowane lokaci, domin haka a wannan fannin muna bukatar mutane inda suka gane ana shaye-shaye suna tsammani sun buya suna shaye-shaye nan, to muna bukatar jama'a su ba mu information akan waɗannan wurare.
Yayin da kuwa kan ɗaura laifin ma ga iyaye da kuma sauran al'umma, wasu gwamnatocin jihohi kan ce suna nasu kokari domin killacewa ko kuma katange makarantu domin yaki da bata garin da ke fakewa irin waɗannan wurare suna shashaye. Mr. Solomon Kumanga da ke zama daraktan kula da harkokin yaɗa labaru a gidan gwamnatin jihar Adamawa ya ko bane irin kokarin da gwamnatin jihar ke yi a yanzu.
A cikin wata shida za a gyara makarantu, za a giggina azuzuwa, za a shinge makarantunmu duka domin ganin cewa su ma yaranmu su sami kwaisuwa cikin tsanaki cikin kyakkyawan tsaro.
Ibrahim Abdulaziz, Sashen Hausa na Murar Amurka daga Yola a Najeriya.
A gaida Ibrahim Abdulaziz, za a ji cikakken rahoton nan a cikin shirin gobe Lahadi da safe idan Allah ya kai mu. Masu saurare, kuna tare ne da Sashen Hausa na Murar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogonmu a nan ya ce karfe 11 da minti 17 na safe. Ga shirinmu na gaba.
Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a wannan shirin amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji ansar tambayar su Shamsuddin Abdullahi Rajau da Sani Yalwa da dai sauran masu sauraron mu da ke son bayani kan hannun jari, da kuma ansar tambayar su Salihu Musa da Husaini Dan Kasuwa, masu son sanin kasar da tafi nomar shinkafa a duniya. To game da ansar su Shamsuddin kan hannun jari, ga ansar ku daga bakin Alhaji Muhammad Aliku Muhammad, kwararre a fannin tattalin arziki da harkar hannun jari.
Wato hannun jari kaso ne na kamfani. Wato alal misali, yau idan aka kafa kamfani ko a ce mutum biyu ko mutum uku sun zo sun haɗu suna so su kafa kamfani, mutum na ɗaya ko a ce Malam Usman zai kawo naira 10,000, Malam Abubakar ya kawo naira 10,000, da kuma Malam Muhammad ya kawo naira 10,000, kaga an haɗa an samu naira 30,000. To 30,000 ɗin nan a yanda aka kasa shi, kaga kasafi kowane mutum ɗaya yana da kashi 1/3 na wannan kamfani. Wato za a iya cewa kowane idan aka ce to yau hannun jarin kamfanin nan guda 30,000 ne, za a ce to Malam Muhammad yana da hannun jari guda 10,000 a ciki, wanda yake zaman kashi 1/3, Malam Abubakar yana da kashi 1/3 a zaman hannun jari guda 10,000, da kuma shi Malam Usman shi ma yana da shi. To da 30,000 din nan da aka hada, za a dauke shi ne a je a yi harka, ko kaya za a saya a sayar, koko mota za a saya a sata a kasuwa ta yi aiki, koko wani abin da za a yi da shi. Duk riban da ya hau kai akan wa'annan kudaden, idan an zo raba shi, za a raba shi a daidai yanda kowa ya kawo nashi gudumawan kenan. To hannun jari ana iya cewa kaso ne a cikin kamfani. Idan alal misali yanzu kaman kamfanin siminti na Dangote tana da hannun jarinta da ake sayarwa a kasuwan sai da hannun jari, kamfanin Dangote wa'anda suka kafa ta daban da sai kai girman da ta kai, masu shi suka dan ɗibi wani kaso a ciki, suka watsawa jama'a su ma su saya domin su samu shiga cikin kamfanin, a yanda duk wani harka da kamfanin take su ma suna da kaso a cikin riban kamfanin. Masu sayan hannun jari a ƙasar nan ya kama a cikin mutane da ni da kai, kamfanuka, gwamnatoci da kuma kamfanuka masu kula da ajiyan kuɗi ko kuɗaɗen pension. Wato sayan hannun jari kamar yanda za ka sayi masara ne ko kuma ka sayi dawa. Idan farashin shi ya tashi ka je ka sayar a kasuwa ko kokarike shi domin gaba idan za ka sayar ka ƙara bukata. Kowane ne a ƙasar nan idan dai har ka kai shekaru 18 kuma za ka iya sa hannu kuma ka rubuta sunanka to za ka iya sayan hannun jari. Ana sayan hannun jari ne ta dillalan sai da hannun jari wanda za a iya samun sunayensu a kasuwan sai da hannun jari ta ƙasa. Ana iya sayan hannun jari ta wayansu bankunan. Ana iya kuma sayan hannun jari daga kasuwa ta ɗaya da kuma kasuwa ta biyu. Kasuwa ta ɗaya wanda ake cewa primary market ana sayan hannun jarin ne daga wurin kamfanin kanta. Alal misali idan kamfanin banki na Guarantee Trust Bank tana so ta sai da hannun jari yau ta kasuwan fari, ita kamfanin kanta za ta kasa hannun jarin nan ta sayarwa jama'a. Idan ka saya kudin za su je wurin bankin ne, su bankin za su yi amfani da shi su kafa wani sabon branch ko ko su kara bunƙasa ayyukansu. Duk wani riba da aka samu za a raba da kai. Kasuwa ta biyu wato secondary market shi ne kasuwan da za a saya ta wurin dillale a wurin wanda ya saya daga kamfanin a fari. So alal misali lokacin da kamfanin Guarantee Trust ta sai da hannun jarin ta ni na saya, a lokacin kai kuma Malam Shamsu ba ka da halin da za ka saya, sai ya zo ya zamana cewa yau ka girba kayan gona ka sai da su kana da kuɗi a hannu, ni kuma a lokacin ina da buƙatar kuɗi. Idan na ɗauki hannun jari na na kai wurin dillalin hannun jari na ce ga shi ya sayar min, kai kuma za ka ɗauki kuɗinka ka kai wurin dillalin hannun jari ka ce ga shi ya saya maka, za su haɗu a kasuwan sai da hannun jari, shi wannan ya sayar mishi da hannun jari na, shi kuma ya bada kuɗinka. So hannun jari na sun koma hannunka, ni kuma kuɗinka sun dawo wurina. So sayan hannun jari ana iya ta kasuwa ta ɗaya da kuma kasuwa ta biyu. Kasuwa ta ɗaya shine na wurin kamfani, kasuwa na biyu kuma shine ta hannun dillalai wanda za ka saya a hannun wani. Wato saya da sayan hannun jari daidai yake da kowace harka na saya da sayarwa. Bambancin kadai shine abin da ake saya. An san mu a arewa tun bil azin cewa muna da harkan saya da sayarwa. Zaka ji sunayen mutane ma ana wane mai tabako, wane mai masara, koko wane mai turare. To duk kaga yanda ake sayan kayayyakin na haka ake sayan hannun jari. Dalilin da yasa ƴan kudu kudancin Najeriya suka timo suka fi yan arewa harkokin hannun jari ba wani sabon dalili bane illa kasuwar ta hannun jari asalinta ta fara daga nan kudu. To kuma abu ne da akan yi shi a cikin harshen Turanci, kuma abu ne da idan ba an samu wanda suka yi bayanin shi bayan da ya kamata ba za a gane shi ba koko ba za a abu nan. Sayan hannun jari sayan kaso ne a kamfani. Kamfani kuma da suke za ka iya saya a kan kasuwan hannun jari guda 196 ne. Idan har ka iya rubuta sunanka ko kuma za ka iya sa hannu kuma kana da kuɗaɗe, kana da niyan sayan hannun jari, to duk dillalin da ka je wurin shi za ka iya saya. Kuma sayan hannun jarin nan ko harkan hannun jarin nan yanda za ka saye masara ko yanda za ka saye awaki ko yanda za ka saye shanu haka yake. Za ka bambancin kadai is maimakon a baka shanu ko a baka tinkiya za a baka takarda ne da ke nuna shaidan cewa kai ke da hannun jari kaza a kamfani kaza. Idan ka tashi sayarwa kuma wannan takardan za ka bada a je kasuwa a sayar maka a biya a baka kuɗi. Wato takardan nan gaggatawa yake cewa kai kana da kaso a wannan kamfanin naka ne da sunanka ne kuma ga kuma adadin shi da farashin da ka saya.
Watakila zai so ya san idan aka tambaye ka shawara za ka so ƴan arewa su shiga wannan harka ta sayan hannun jari ga dangadan ko kuma su ci gaba da harkar su ta cinikayya da aka gada ta al'ada.
Shawaran da zan ba duk wani dan arewa balle ma wanda yake harka ko ma'aikaci wanda yake samun ƴan kuɗaɗe ko mi kankantan su zai yi amfani a shiga kasuwan sai da hannun jari nan a shiga harkan saya da sai da hannun jari dalilin da yasa na faɗi haka shi hannun jari gara baya cin shi hannun jari baya rubewa farashin shi yakan tashi yakan sauka a daidai yanda kamfani take tafiyar da harkokinta idan kamfanin da kake da hannun jari a cikinta yau tana bunƙasa to farashin hannun jarin ka haka zai dinga bunƙasa idan kamfanin da kake da hannun jari a cikinta harkokinta na ƙara durƙushewa to haka farashin hannun jarin ka zai iya durƙushewa saya da sai da hannun jari ba abu bane mai wahala ba abu bane da sai ka buƙaci rumbu ka saya ka tara ba abu bane da zaka yi tunanin cewa gobara zai zo ya ci ba abu bane da kake tunanin cewa wani zai sace ya je ya tsayar abu ne da idan ka sayi shi naka ne idan ba sa hannunka ba ba wanda zai iya sayarwa kuma hannun jari yana da wani abu guda daya yau idan kana da hannun jari ka kai shi kasuwa da yadda Allah a cikin kwana uku za a sayar maka da hannun jari a baka haƙƙinka ko a baka kudadenka to mutanen mu sun saba da harkan gawuri gawaina ka siya kana ganin shi ka jibge kaya a store kana kallon su amma hannun jari ba haka yake ba hannun jari takarda ne za a baka kuma takardan nan zai gaskata cewa wannan kason kamfanin nan naka ne kuma ba abu bane da zai lallace ba abu bane da zai bace kai ko takardan ya kone kana iya komawa kamfanin ka ce ka sai hannun jari shekara kaza ko ko rana kaza na farashi kaza za a dinci ko maka a fice maka a ce kware da gaske ga hannun jarin da ka saya yau kuma ga abin da farashin shi yake kuma hannun jarin na akan dauke shi a kai shi banki idan kana so ka cika karbe bashi a banki kana iya bada shi kaman jingina kaman yanda zaka bada gidanka kuma hannun jari a koyaushe kana sane da nawa farashin shi yake ko kaga idan an zo kaman harkan fidda zakka kana so yau wata azumi ya kama kana da niyan fidda zakka kana so ka buga ka san nawa ne kudin gidanka ko ko kudin mota kaga nan sai ka fara tambaya amma shi hannun jari illa iya ka dauki jarida ka duba menene farashin hannun jarin yau ka duba guda nawa kake da shi ka buga da calculator ka fitar da nawa ya kama ka fitar da zakka
to sai kuma ansar tambayar su Salihu Musa da Hussein dan kasuwa game da kasar da tafi noman shinkafa a duniya to duk da yake wannan kan canza daga lokaci zuwa lokaci canjin idan ma ya faru bai cika yawa ba saboda haka kusan kowace kasar da ke noma shinkafa kan tsaya a matsayin ta na lokaci mai tsawo kamar yadda abin yake a yanzu kusan haka ya kasance a shekaru da dama da suka gabata don haka ga abin da ya sauƙaƙa kasar da tafi noman shinkafa a duniya ita ce China wadda a shekara ta 2012 ta noma tan miliyan 204 da 285 wanda shine kashi 28.4% na shinkafar da aka noma a duniya a shekarar. Ta biyu ita ce India wadda ta noma tan miliyan 152 da 600 wanda shine kashi 21% na adadin shinkafar da aka noma a duniya a shekara ta 2012 din. Ta uku ita ce kasar Indonesia wadda ta noma tan miliyan 69 da 45 da 141 wanda shine kashi 9.6% na shinkafar da aka noma a shekara ta 2012 a duniya. Ta hudu ita ce kasar Vietnam wadda ta noma tan miliyan 43 da 661 da 569 wanda shine kashi 6% na yawan shinkafar da aka noma a duniya a shekara ta 2012. Ta biyar ita ce Thailand wadda ta noma tan miliyan 37 da 800,000 wanda shine kashi 5.2% na shinkafar da aka noma a duniya a shekarar. Sauran kasashen da ke noman shinkafa sosai a duniya sun hada da Bangladesh da Philippines da Burma ko Myanmar da Brazil da Japan da dai sauran na kasa da su. To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin yanzu a madadin Malam Muhammad Aliku Muhammad da injiniyan mu da wanda ya hada mana sautin ni Ibrahim Kalmus Garba ke cewa sai makon gobe.
To ga kanin labaran duniya hukumomi a Somalia sun ce adadin mutanen da suka mutu sanadiyar harin da aka kai a wani otel da ke kudancin birnin Kismaye mai tashar jiragen ruwa ya haura zuwa 33. Shugaban yankin Jubaland Ahmed Muhammad Islan wanda aka fi sani da Madobe ya ce an gano ƙarin mutane 56 da suka ji raunuka a harin wanda aka kai a jiya Juma'a.
Masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin, sai Hailu Haile da ya haɗa shirin ya kuma ba da umarni, da injiniyan mu na yau Vitek Zanga-Zanga, ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.